Manunia. Ake dai har yanzu damban dambar wa bata kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka.
Majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki, shine yau ya zo domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda ai walwalwata.
Wani Nasiru Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna ko ta hana shi koran ma'aikata ya kora, an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa.
A jihar Zamfara ma rikita-rikitan rungumannin mafaɗin cikin gidan jam'iyyar APC ce ta sake ballo ballin baraka
da bangaren yari da bangaren matawalle, wai su da masu ba da tsaki. Ni kuma nace to in kace ka kira mitin ba kira ni ba, ƙarya kake yi.
Game da ƙara-ƙarawa kasafin kuɗin Barau Adi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masarrafin tarayyar Najeriya ne yake cewa ai dama ba a ma fara aiki da kasafin kuɗin wannan shekara ba ma har ya zuwa war haka.
Kasafin kuɗin da muka bada daman ayi implementing har yanzu ba a fara ba, muna wata shida. To yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi.
Wadannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka. Shiri na 176 cikin jerin shirin Manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka. Niyuwa kuma kokarin yankan shakkar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya ruga gaban kotun da yace ya je ne ya kai kuka. Tsohon kwamishinan mahalli a jihar Kaduna Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna ƴan Rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar Kaduna da ya zargi tsohon gwamna ƴan Rufa'i na cike da shakaka.
Abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisan dokoki ta jihar Kaduna wanda ta binciki basussuka da aka karbo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba, to shine yazo domin ya nuna cewa an zalunce shi, ba a yi mishi daidai ba, ya kamata a bashi dama ya kare kanshi, amma hakan bai faru ba. To kuma tsarin mulki na ƙasar nan da kuma ainihin gundarin kudurori na kare haƙƙin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutum shi ma ka bashi dama. Majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki, kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da damun muke ta magana akan rahoton shine yau gashi ya bayyana, ya zo yau domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda ai walwalwata.
Sai dai shi maga takardan babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono cewa yake tsohon gwamnan jihar Kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka.
Wai yau ne Nasiru Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa, kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora, ta hana shi koran almajirai kotu ya kora, ba abinda kotu ba ta hana shi ba, sai yau a ce Malam Nasiru Ahmad Rufa'i wai ya san da kotu a Najeriya har kuma yana kokarin kotu mai haƙƙinsa. In abinda dadi me yasa shi ya kibin umurnin kotu a lokacin da yake kan gwamna?
Ai adalci ne yace ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba.
To shi yayin lokacin ne adalcin yayi ya kibin umurnin kotu bayan aka haƙƙoƙin mutane?
Dama ana zargin kamar ƴan majalisa saboda kuna da ƴan masa da yawa a majalisar, kamar ku ƴan masa kune suke ingiza wannan bincike.
Ta ba a ce ƴan majalisan PDP sun yi ba, an ce majalisan gogin jihar Kaduna su ba maganar PDP ba maganar APC, duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take, saboda lokacin da ake campaign mun faɗa Malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissa ba duk ɗan jihar Kaduna ana bin shi da akalla dera 1300 zuwa miliyan 5. Lokacin ƙyar rufi ya ƙaryata har ya ce ma yana da ansar zai ga mu ubangiji. To yanzu gaskiya tayi halinta da kansu sun zo suna tunawa kansa asiri suna faɗin gaskiyar abin da muka faɗa suna tabbatarwa.
Shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a Najeriya Malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuran da masar dokokin jihar Kaduna tayi a lokacin bincikenta ne yasa take ta faman shan caccaka.
Yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi ba sun ba, domin su mutane waɗanda aka mulka din za su zo su ci yadda gaskiya magana take daga bakin shi Nasiru El-Rufai daga bakin ita majalisa da take za ta bincike shi amma a tare commissioner shi ko a saurare su ai commissioner bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamnati ba shi ba
amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne mallam din yake na dakatar da magana da ake na bincike shi a EFCC
eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi mu abin da muke magana shine aka ce fair hearing saboda kan EFCC da gaskiya take yi wannan bayani da commissioner suka bayar tunda shi gwamnati bai ji yayi bayar ba sai ta kama su sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su saboda kan su je na jin kafa su bi wa'annan commissioner da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almundan hannun kudi wakili a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta halinta
dalamu ita ma dai jam'iyyar APC jihar Zamorawa ta sake taka tarkon turgudo da aka ji sanata Kabir Marafa na cewa wasu ƴaƴan jam'iyyar ne ke neman banka wuta a dakin jinka
kamin wannan APC ta kalle mu mun yi fada har mun jima kanmu mu ƴan APC na jihar Zamfara daga baya ta kira mu ta ce a zo ayi sulhu da juna kuma a wannan lokaci mun ka ce mun roshe namu bangare kuma mun yadda da shi na yari tunda cewa an kai a zo ayi sulhu tsakani da Allah an ka rike mun ka tafi daga baya kuma APC ta zo ta kwace komai daga gare mu ta bayar wa gwamnati Matawalle an ka ci gaba da gwagwatawa daga baya kuma aka zo aka ƙara yin wani grand sulhu duka muka hade wuri guda an ka shiga zabe amma wasu ba su yadda da wannan hadiya ba sun kai ma wannan sulhu kafa angulu mun ka fadi zabe amma Allah ya taimake mu mun ka ci na shugaban kasa da sauransu to bayan yanzu shekara ɗaya kawai sai muka je wai gida APC wadda shekara uku bata kira ko ƴan banjo masu rokaswa ba a taba kira mitin ba ba a taba ce ma kowa zo ku je har mun ka shiga zabe har an ka fadi wai yanzu ta holka ita APC kuma wai sai tace wai ta kira wai mitin na masu ruwa da tsaki su ne masu ruwa da tsaki da bangaren yari da bangaren Matawalle wai su dan masu ruwa da tsaki ni kuma nace to ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba ni in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi to haka nan tunda yanzu su sun ka tanaji wannan fada to mu ma bamu yadda ba yanzu zamu yi namu bangare mu ci gaba da gwagwatawa Allah ya ba mu rabo sa
shi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Masar jan tare Najeriya sanata Ali Indume daddale dalla dallan dalilan dan karakarin watanni don kashe kasafin kuɗin bareyi duk ko da yake tun baran ma wannan kasafi ya riga ya zama doka
wato mun kara lokaci ne akan daman da za su yi na aiwatar da kasafin kuɗi da aka yi passing a 2023 dalili don akwai wayansu manya-manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a karasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget din ma ba a fara implementing da wuri ba na biyu kuma wato wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai zama to kamar abandoned project shi yasa muka ce a kara lokaci don su aiwatar da capital kawai na wayannan kasafin kuɗin na 2023 da kuma kuri-kuri na 2023 shine karki kara karki rage
to yanzu in kuka kara wa'adin kasafin kuɗin shekara 2023 ina kasafin kuɗi na wannan shekara
yawa kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida cewa sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaba a cikin su sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kamar a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kaman ba da ma contract din to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi
duka iyaka batutun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar mu rafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya da sannu-sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1057 ne su yi sallamar sakin kudirin da akan su ne dama suke ganin su sun riga sun ɗaukaka kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kolin jihar Kanawa da maman manuniya Maryam Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan banka da duk wata aika-aika. Ni Isa Lol na garin Ikara ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.